Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ta'ala yayi umarni ga wannan al'umma ta zama tsakatsakiya cikin dukkan al'amura, saboda haka ya sanya ta zama al'umma ce tsakatsakiya, al'umma ce da babu azarbabi, babu wuce gona da iri a cikin lamarinta, kuma al'umma ce wacce take babu kasawa da sakaci a cikin lamarinta, wato tana daukan abubuwa ta aje su a matsayin da ya kamata aje shi a gurin. Allah ta'ala yana cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa li takunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Haka nan muka sanya ku al'umma ce tsakatsakiya, li takunu shuhada 'ala an-nasi, don ku zama masu shaida ga mutane, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, kuma manzo ya zama mai shaida gare ku. Saboda ka ayoyi da yawa sun nuna cewa sun yi umarni da cewa wannan al'umma ta zama al'umma ce wacce take da tawassu, take da tsakatsaki a cikin dukkanin al'amura. Don haka Allah ta'ala ya umarni da adalci, domin adalci shine ajiye abu a mahallinsa. Yayi umarni ga adalci, yayi umarni da tsakatsaki cikin dukkan al'amari. Wannan al'umma tsakatsaki take wajen imani da Allah, da imani da mala'iku, da imani da manzanni, da imani da annabawa. A tsakatsaki take wajen imani da annabawan Allah, da kula da haƙoƙin annabawa. Bata tare da waɗanda suka wuce gona da iri cikin lamarin annabawansu, har ma suka jingina musu wasu daga cikin sifofin Allah, kamar yadda waɗanda suka jingina ma wasu daga cikin annabawan Allah cewa ‘ya’yan Allah ne, ko sun zama Allah. Allah ta'ala ya ainihin tsarkaka da ya rikida ko ya riki mata, saboda haka waɗannan sun wuce gona da iri wajen jingina wa Allah ta'ala, wajen jingina wa annabawan Allah ta'ala sifatul bunuwata lillah, cewa su ‘ya’yan Allah ne. Allah ta'ala yake cewa wa qalat an-nasara masih ibn Allah, yahudawa suka ce Uzair dan Allah ne, suma nasara suka ce masihu dan Allah ne. Zalika qauluhum bi afwahihim, Allah ce wannan magana ce suke fada da bakin su kawai. Yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah an la yufakun, Ubangiji ta'ala ya nuna musu cewa wannan abin da suke fada magana ce kawai da suke fada a tsakan da bakin su kawai. To musulmi mumini tsakiye yake, baya tare da waɗancan da suka wutsa zarbabbiya wajen jingina wa annabawan Allah wasu sifa, wata sifa daga cikin sifofin Allah, ko kuma bauta ma wani daga cikin annabawan Allah. Haka nan ba sa tare da waɗanda suka yi jafa'i ga annabawan Allah, har ta kai suka kashe wasu daga cikin annabawan Allah, fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun, ba suka kashe wasu daga cikin annabawan Allah, suka jefi wasu daga cikin annabawan Allah da miyagun ɗabi'u, kamar yadda Yahudu suka yi wajen da'awar cewa sun kashe annabi Isa alayhis salam, da kuma wasu annabawa da suka kashe gabaninsa, kamar annabi Zakariya, kamar annabi Yahya alayhi wassalam, da kuma jifan wasu daga cikin annabawan Allah da miyagun halaye, da miyagun ɗabi'u. To muminai ba sa tare da waɗannan, suna bawa ainihin annabawan Allah haƙƙinsu, suna yadda da dukkan abin da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi, sun yadda da dukkanin saƙonni da Allah ta'ala ya aiko ta hanyar annabawansa da littattafai da ya saukar, da kuma irin daraja da falala da ya ba wa kowane ɗaya daga cikinsu, da kuma ainihin matsayi da martaba da ya aje shi a kanta. Don haka tsakatsaki suke a nan. Haka nan mumini tsakatsaki suke tsakankanin waɗanda suka haramta dukkanin abubuwan da Allah ta'ala ya halatta na jin daɗi, suka ce su ba za su yi amfani da su ba, suka kirkiro wani abu da ake kira ruhubaniyanci, wa rahbaniyatu nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a mardatillah, da ruhubaniyanci wanda suka kirkiro, wanda Allah ta'ala bai rubuta musu, bai wajabta musu wannan abun ba, wanda ya za suka rika ainihin hanawa kansu abinda Allah ta'ala ya halatta musu na kayan daɗi. Haka nan mushrikai, wanda su ba suka rika haramta wa kansu abinda Allah Ta'ala ya halatta musu, su haramta wasu dabbobi, su ware wasu dabbobi su ce na gumaka ne, su ware wasu dabbobi su ce ba a hawan su, su ware dabbobi su ce ba a cin naman su, su ware wasu dabbobi su ce mata ba za su ci ba, suka rika haramtawa kansu abinda Allah Ta'ala bai haramta musu ba. Kamar yadda Allah Ta'ala yake cewa qul ara'aytum ma ja'ala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun. Yanzu ba ku ga abinda Allah Ta'ala ya sanya muku na arziki ba, ku ware wasu ku ce wannan haram ne, ku ware wasu ku ce wannan halal ne, Allahu azina lakum Allah ne muku izinin ku yi haka, am ala Allahi taftarun, ko ku Allah kuke wa kage, kuke wa kage, kuna ƙarya, kuna jinginawa Allah abinda Allah Ta'ala bai sanya ba. To mu'minai ba sa tare da waɗannan, kamar yanda ba sa tare da waɗanda suka halatta wa kansu abinda Allah ya haramta musu, suka dauki komai halal ne, komai ya halatta ka ci, babu wani abin da yake haramun sai dai kawai abin da ka ji baka so. To su mu'minai ba sa tare da waɗannan, ba sa tare da waɗancan, sun yarda da abin da Allah ya haramta wannan shine haram, abin da kuma Allah Ta'ala bai haramta ba, to suna daukan shi akan abin da Allah Ta'ala ya hore musu ne domin su yi amfani da shi. كما إن الله تعالى يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله تعالى يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وانين يا حرم تأمين الله تعالى ya halatta wa mutane na kayan ado da kawa na duniya da kuma kayan jin dadi. قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا الله يا حلتا مؤمني سي amfani da wannan a rayuwar su ta duniya khalisatan yawmal qiyama kuma Allah ya kebance mu'mine da wannan a ranar gobe kiyama su kade zai ba mu wannan kayan jin dadi kayan ainihin ado a ranar gobe kiyama. To ubangiji ta'ala ya sanya mu'mine su zama tsakiya, ba sa tare da waɗancan da suka haramta komai, ba sa tare da waɗannan da suka halatta komai, ya sanya su suna bin annabi wanda yake ummi, wanda yake umarni da kyakkyawan abu, kuma yake hana mummuna, kuma yake halatta dadadan abubuwa, yake haramta abubuwan da suke munana. Haka nan wajen ciyarwa, wajen ciyar da abin da Allah Ta'ala ya ba su, kashe dukiyar da Allah Ta'ala ya ba su, sukan kasance tsakatsaki, ba sa albabazzaranci, kamar yadda Allah Ta'ala ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin وكان الشيطان للانسان وكان الشيطان لربه كفورا. الله تعالى ce kada ka zama mai albabazzaranci, innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, domin masu albabazzaranci yan uwa suke ga sheidan, ga sheidanu. وكان الشيطان لربه كفورا, shi kuma sheidan mai kafirci ubangijin sa ne. Haka nan Allah ta'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basth fataquda maluman mahsura, kada ka sanya hannunka ka kukunce ta ka daure ta zuwa wuyanka, wato kada ka zama matsolo mummun mako mai ainihin rowa da abinda Allah Ta'ala ya baka, ba zama baka ci, baka ciyarwa, baka taimako. Wala tabsuta, kada kuma ka shimfida hannunka, wato ka saki hannunka kawai ka rika dumbaza kana watsawa kana bayarwa da inda ya dace da inda bai dace ba. Fataquda maluman mahsura, sai ka wayi gari abin zargi yayin da ka zama marowaci, matsolo, baka taimako. Mahsuran, sai ka wayi gari mai nadama, kana da na sani idan ka zamo mai albazzaranci da abinda Allah Ta'ala ya baka na dukiya. Allah Ta'ala ya yabi waɗanda suke yin wato suke tsakatsaki wajen kashe abinda Allah Ta'ala ya basu da ciyar da shi. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Allah ya ce waɗanda suke idan sun ciyar, lam yusrifu, ba za su yi albazzaranci ba, wa lam yaqturu, kuma ba za su yi ruwa ba. Wa kana baina zalika qawama, suna kasancewa tsakatsakiya tsakanin rowa da ainihin albazzaranci. To wannan ya kunshi dukkan abinda mutum zai kashe, abinda mutum zai kashe wa kansa, ko zai kashe wa iyalansa, ko zai kashe wa yaransa, ko zai kashe wa dabbobinsa, ko zai kashe wa ainihin gidansa da yake zaune a ciki. Zamana a cikin dukkan waɗannan abubuwa ya zama wanda yake yin tsakatsaki ne, baya azarbabi, ba kuma ya ainihin ruwa. Saboda haka wanda duk ya kasance tsakatsaki wajen abin da yake ci, ya ciyar, ya taimaka, to zai zama ya sa ya zama yana da lakanin sirrin albarkar da abinda Allah ta'ala ya bashi domin kamar da suke cewa ma'ala man iktasada wanda duk yabi abubuwansa a hankali cikin nutsuwa to ba zai zauna ya kukan babu ba kan talauci kuma zai hana shi ainihin nadama domin wanda yake mai almubazzaranci mai kashe dukiya inda bai dace ba duk lokacin da rashi ya same shi talauci ya same shi ya buƙaci abinda zai kashe ya rasa to babu shakka zai yi ta nadama nadama mara iyaka zai rika cewa ina ma bai yi abinda yayi a baya ba amma wanda yake mai bin abu tsakatsaki to wannan wato ba zai yi nadama ba a bisa akan abinda duk ya kashe ya abinnan ya kashe a inda ya dace ya sa shi a mahallinsa ko yayi wani abu da yake wajibi ko ya toshe wata bukata domin dukkan dukiyar da mutum zai kashe a cikin alkhairi da taimako da toshe bukata to wannan komin yawanta babu albazaranci koda ko zai dauki dukiyar sai bayar gaba daya in dai a cikin aikin alkhairi ne da taimako wannan ba a cewa ya albazaranci kamar da sayyidina Abubakar ya taba yi ya kwashe dukiyar sa gaba daya ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karba to amma duk wanda zai saba kashe kudi a inda bai dace ba to babu shakka zai saba wa kansa abubuwa wanda daga ƙarshe kuma yayin da Allah ta'ala ya kudin ya kuntata masa a cikin abin da yake samu gashi ya saba da wasu abubuwa zai dawo kuma yana jin jiki yana shan wahala domin ya saba da wasu abubuwan da yanzu kuma zai iya hakuri koda ko zai yi hakuri to zai yi shi cikin wahala ne sabanin mutumin da ya zama kin al'amuran sa tsakatsaki yake to wannan zai zama koda ya rasa to bai jefa kansa cikin abin da zai zo yana da na sanin rashin sa ba kuma mutumin da zai rika kashe kudin sa inda ya dace to babu shakka wannan alama ce ta cewa yana da hankali alama ce ta cewa shi mai hankali ne yayin da kuma zai kashe kudin sa cikin abin da bai dace ba alama ce ta cewa wannan mutum safihi ne wawa ne marar hankali marar dabara don haka a cikin dukkan komai Allah ta'ala yana son wannan al'umma ta zama tsakatsaki a cikin aqidarta a cikin ibadarta a cikin mu'amalarta mutum mu'amalarsa ga kansa mu'amalarsa ga iyalansa mu'amalarsa ga ƴan uwansa mu'amalarsa ga sauran mutane gaba daya Allah ta'ala ka ba mu dacewa
tsanin sumanin tambayar mu ta farko mallan hayo ta fito ne daga wato mai sauraron mu da yake cewa ina aiki karkashin wanda yake zagin sabai karara shin ya halatta na ci gaba da zama da shi a haka
to babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama zagin su ba karamin fitina bace ba kuma karamin laifi bane ba kuma karamin bala'i bane tun ya kasance yana zagin mutanen da Allah ta'ala ya zaba domin su zama abokan zama ga annabi sallallahu alaihi wasallam su zama waziransa su zama mataimakansa su zama waɗanda zai auren musu za su aura daga wajensa waɗanda zai aika waɗanda zai yi shawara da su ubangiji ta'ala ya zabe su ya ba su wannan matsayi ya kuma yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zabi to mutumin da zai zama waɗannan mutanen su yake baci su yake zagi su yake fadar bakakken maganganu a kan su yake kokarin kullun ya fito da laifin su tare da cewa su suka dauki wannan addini suka hidimta masa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a duk yaƙe-yaƙen da yayi bayan ya bar duniya suka ci gaba da yada addinin musulunci har ya shiga inda zai shiga duniya ya zama na kuma sakamakon su maimakon ai musu addu'a Allah ta'ala ya saka musu akan abin da suka yi da alkhairi Allah ta'ala ya yafe musu laifufukan su maimakon yin wannan addu'a zama ana zagin su babu shakka wannan ba karamin abu bane kuma duk zuciyar da take rayayyar zuciya ce lafiyayyar zuciya ce ba za ta iya jurewa sauraron irin wannan ba bana jin za ka yi hakuri ka zauna da mutumin da a kullun safiyar Allah idan ta waye zai zagi mahaifanka ya zagi manyanka ya zagi malamanka ya zagi shehinanka bana jin zaka iya hakuri ka jure matukar dai kana jin girman waɗannan mutanen a zuciyarka matukar dai kana son su matukar dai kana ganin amfanin su ko ka yadda cewa sun amfane ka kuma za su amfane ka nan gaba bana tsammanin zaka iya wannan juriyar to babu shakka waɗancan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun fi waɗannan a gurinka. Dukkan waɗancan waɗansu ne da Allah ta'ala ya zabo wa annabin da kai imani da shi cewa shi ne annabi mafifici, shi ne annabi badaɗayin Allah, shi ne annabi ɗan gatan Allah, da Ubangiji ta'ala ya masa irin wannan zaɓin. Wannan da Allah ta'ala ya zabo suka kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka iya hakuri akan abin da zaka samu na duniya, ka iya hakuri, ka jure, kullun ana bacin su, ana zagin su, ana gaya musu maganganu, kai kuma saboda abin da zaka samu ka karkashin wannan mutum kai hakuri. Babu shakka ina ga idan har zuciyar mutum lafiyayya ce kuma cike take da san waɗannan bayan Allah ba zai iya ba. Yau da a ce wata aqidarsa ce a zuciyarsa, sai shi sai mutanansa can yake bayyana musu, ba wai zuwa zai a gabanka yana yi ba. To wataƙila wannan ta sa ka jure, kamar mutumin da zai aiki gurin wanda ba musulmi ba, duk da cewa yana da wasu aƙidu masu muni sosai waɗanda a cikinsu ma akwai abin da yake zagi ga Allah, kamar wanda zai ce Allah yana da ɗa ko Allah yana da mata, wannan zagi ne gare shi, kamar yadda hadisi ya tabbata Allah ta'ala ya faɗa haka, ya ce ɗan adam yana zagi na kuma bai dace ya zage ni ba, yana cewa na rikida alhalin bai dace ya rikida ba. To wanda yake da irin wannan aqida ya halatta kai aiki a kansa, amma ba da zo ba kullun a gabanka ya rika faɗar irin waɗannan maganganu da dai kai ya bata maka rai. To inda a ce shi ma wancan wani aqida sace zai bar shi tsakaninsa da Allah can a zuciyarsa, ko sai ya shiga cikin ƴan uwansa can zai yi kayansa, to nan da sauki. Amma wanda zai rika yi fitowa karara yadda tambayar ka ta nuna, zai fito karara yana zagin waɗannan bayan Allah, babu shakka wannan ba mutum ne da ya kamata a ce ka zauna ka nemi wani abu a gurinsa ba, ko ka abin nan kai koma ka bar shi, Allah ta'ala zai baka madadinsa insha Allah.
Sai sakon Abba Dala wanda ke cewa malam, ma'anar kalmar maula kamar yadda ta zo a Al-Qur'ani, dalika bi anna Allah maula ladina amanu wa anil kafirin la maula lahu, da kuma menene hukuncin a cewa mutum dan maula?
To waccan maula ta larabci ce, wannan kuma dan maula, maula ta Hausa ce, kowane yare zaman kansa yake, Hausa ba ita ce larabci ba, larabci ba shine Hausa ba. To haka wannan maula cikin ayar Al-Qur'ani da ka kawo, zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anil kafirin la maula lahu, yana nufin majibinci, wanda yake majibincin al'amarin su, wanda suke son shi yake son su, shine ma'anar maula, wanda yake biya musu bukatun su, yake jibantar al'amuran su, yake amfanar da su, yake kare su daga cuta, wannan shine maula. Maula alladhina amanu, Allah shine yake yi wa mu'minai wannan, kuma shine wanda suke so yake son su, duk wannan yana karkashin ma'anar maula. Sai aka ce wa annal kafirina la maula lahum, su kafire ko ba su da maula, tunda abinda suke bauta a gumaka ne, gunkin nan baya amfanar da su, baya iya kare musu wata cuta, gunkin nan ba za su iya cewa yana son su ba, tunda ba su taba ganin wani abu da na motsi ko irada tare da shi ba, ko wani abu da yake nuna tabbatar da yana son su a tare da shi, saboda haka kaga ba su da maula sabanin mu'minai. To wannan ita ce kalmar maula da larabci. A Hausance kuma maula tana nufin bara, so kaga ba ma'anar kalmomin ɗaya ba ne, wannan ya ce ɗan maula Hausa yake yi ba larabci ba, wancan kuma maula ta larabci ita kuma ma'anarta daban, saboda haka babu wani abu a ciki.
Wanda ce marashin algus ne idan mutumin da ke sai da gwanjo ya wanke ya goge su suka yi kyau, saboda idan ya bar su a yamutse ba za a siya ba, daga nura man gadaurai.
Dan mutum ya wanke a gwanjo ya gyara su ya goge su ya sa su a leda ya sayar, ba algus ba ne. Inda zai zama algus shine idan ya wanke ya goge ya sa a leda ya sayar da su a matsayin sababbi ne, wato ya nuna wa mai saya ai sababbin kaya zai sayar masa. To anan ne ya algush, anan ne ya yaudara, anan ne ya yi cuta. Amma idan har mai sayan ya san cewa gwanjo ne zai sayar, zai sayar masa, kuma ya sayar don ya wanke su sun kara kyau, tunda shi ma mai sayan ya saya ayu zuwa zai ya wanke din dole, ba wani abu a ciki. Wataƙila wannan zai kara jawo masa ma kwastoma cewa ai shi gwanjonsa ma sai ya gyara su ya wanke su ya goge su yake sayarwa, mutane su sai kayansa. Amma in zai rika ba su a matsayin sababbi, ya zo saya a ce ana son sababbin kaya ya ɗauko su a matsayin sababbi ya sayar, to wannan shine yayi yaudara kuma yayi albashi.
Sai wannan ya ce malam, mutum ne ya musulunta yana da sa goma kafin ya sake su kuma ya rasu, shin waɗanne za su ci gadansa?
idan mutum ya auri mata 10 to ana ba shi damar ya zabi hudu daga ciki ya saki sauran. Idan har ya mutu bai abin nan ba, to hudun farko su ne matansa, hudu na farko da ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu, wanda ya aura bayan ta hudu to wannan ba matarsa bace, so aka ba su gado.
Sai sakon da ya fito daga Abubakar Husaini gandan albasa yake cewa mallam ya yi hukuncin sallar mutumin da ya yi ta lokacin ta bai yi ba.
In dai mutum ya yi sallah ba a lokacin ta ba, kuma ba halin tafiya yake ba, wanda aka rangwanta masa cewa ya iya janyo sallar da take gaba ya hada ta da sallar da lokacin ta yake, kamar ya hada azhar al'asr ya yi ta tare da azhar a lokacin azhar, ko ya hada magriba da isha'i a lokacin magriba. In ba matafiyi da yake da wannan uzurin ba, ko kuma wanda yake mai uzuri irin wannan, su ne dai waɗanda ake cewa ashabul azhar, da shari'a ta yi bayanin su, kamar wanda yake matafiyi ko kuma mara lafiya wanda ba zai iya yin sallah kowace a lokacin ta ba, shi ma a ba shi dama, kamar wata da take yawan jini na istihaza ba za ta iya alwala kowane lokaci, musamman a lokacin zafi sanyi mai tsanani a ce ta haɗe. To in dai ba irin waɗannan ba, haka kawai mutum ba dalili, haka kawai yana zaman gida, lokacin sallah azhar bai yi bai tashi ya sallace ta, ko da asr ba ta yi bai tashi ya sallace ta, ko magriba ko isha'i, to ne ba shi da sallah, saboda Allah ta'ala cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sallah wani farali ne mai lokaci da Allah ya sa ya dora shi ya farlanta shi akan mu'mine, saboda haka Allah ya ce mai lokaci. To kaga idan mutum har zai yi kafin lokaci, to ya saba wa abin da Allah ya faɗa da cewa tana da lokaci. Shi yasa ake so abin da ladanai su rika kula da lokacin kiran sallah, su tabbata kafin su yi kiran sallah lokaci ya yi, saboda mutum ko kabbara har ma ya yi kafin lokaci, ƙaddara cewa lokaci bai shiga ba, ya tsaya ya yi kabbara har ma, bayan ya yi kabbara har ma kuma sai lokaci ya yi, sai ya sallaci raka'o'insa huɗu na azhar ko na asr a cikin lokaci, amma kabbara harama ba a lokacin yayi ta, to ba ta yi ba sallar ba ta yi ba, saboda kabbara harama rukuni ce ta sallah, kuma ta fada a wajen lokaci ba a cikin lokaci ba, saboda haka ba ta samu halinta ba sallarsa ba sai ba, saboda haka ashe kaga wanda suke yin kiran sallah su ya kamata su lura da cewa lokaci yayi kafin su yi kiran sallah, saboda in suka yi kiran sallah misali kafin lokacinta da minti 5, mata a gida waɗanda su ba masallaci za su zo ba, ko wani mai uzuri a gida wanda ba zai iya fitowa masallaci ba, ya ji to tunda an kiran sallah ma kawai bara ya sallarsa, sai kawai takabbar ta sallah a daidai wannan lokacin, babu shakka a nan ka yi sanadiyar ta yi sallah ba a lokacinta ba, wanda kuma yi sallah ba a lokacinta ba, ba shi da sallah, kuma wannan alhakin kai za ka ɗauke shi ba su ba, tunda su an ce musu su ɗauki kiran sallah a matsayin alama na shigar lokaci, kai kuma ka yi kiran sallah nan, saboda haka su kuma sun yarda da kai, sun bi wannan kiran sallah naka, sun yi aiki da shi, don haka kai za ka ɗauki laifin abin da suka yi na yin sallah kafin lokacinta, don haka sai a lura da wannan, masu kiran sallah su lura da wannan, su riƙa lura da wannan, musamman kalandoji da ake da su, ana ƙoƙarin a ga an tabbatar da lokaci ɗin. Da haka in ma ba su da yadda za su iya kiyasin rana ɗin, to su yi amfani da kalandoji da muke da su, a amfani da su wajen kiran sallah ko wajen aje azumi, wannan duk babu komai a ciki.
Zai tambaya ta gaba da take cewa mutum ne ya saki matarsa saki ɗaya, to kuma sai Allah ya masa rasuwa kafin ta kammala idda, shin za ta yi masa takaba kuma za ta ci gado? Daga Muhammad Sa'id.
To matar mutum in ya sake ta saki na ɗaya ko saki na biyu, tana nan a matarsa har sai in ta gama idda, inda ba ta gama idda ba sunanta matarsa, shi ya sa ma aka haramta ma wani a daidai wannan lokacin ba ya je ce yana son ta da aure, saboda ya kama yana magana ne da matar aure, shi ya sa Allah ta'ala ya kirawo mazajensu da suka sake su a matsayin mazajensu na aure. Allah ta'ala ya ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha, sai ya kirawo su bu'ula, ba'al shine mijin macen abin nan, mijin aure, saboda haka Allah ya kirawo su duk da gashi an sake su, amma Allah ta'ala ya ce mazajen su na aure su suka fi cancanta su dawo da su in suka ga damar dawo da su, saboda haka matar da take idda bata gama ba saki ɗaya ko saki biyu, to wannan tana nan a matsayin matar wannan mijin da ya sake ta har sai in ta gama idda. To bata gama idda ba ya rasu, to shikenan idda ta koma ta kaba daga lokacin da ya rasu za ta fara lissafi. Wancan kwanaki da ta yi kafin rasuwarsa duk ba za ta yi lissafi da su ba, za ta fara lissafi ne daga ranar rasuwarsa. Ranar da ya rasu, to daga lokacin za ta yi lissafi, za ta yi wata hudu da ainihin kwana goma. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi yadharuna azwajan wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Allah ta'ala ya ce waɗanda suke rasuwa su bar matayensu na aure, to wannan za su zauna arba'ata ashhurin wa ashara, za su zauna kwana bin nan wata hudu da kwana goma. Da aka kada ce za ta yi lissafi da kwanakin da suka riga ta yi kafin rasuwarsa. Muƙaddara ta yi wata ɗaya ko wata biyu da rasuwa da sakinta ba ta gama idda ba sai kuma ya rasu, saurayin majini ɗaya ta gama idda sai ya rasu, to daga lokacin da ya rasu za ta dawo ta yi lissafi ta yi wata hudu da kwana goma. Kuma sannan za ta ci gadonsa tunda ya mutu tana matarsa.
Sai tambayar Umar Adoshe shi wanda ke cewa mai shari'a ta ce dangane da cire bili.
To shari'a dai ba ta yi umarni da wannan ba, akwai bili na wuya ko? Shari'a ni ban ga inda aka ce a cire wani abu abin nan ba. Wani abu ne da yake koma ga likitoci, idan sun ce barinsa zai cutar shi kenan sai a cire, wanda dai ban taɓa jin wani ya faɗa haka ba. Saboda ita shari'a ba ita ce a cire wani dan hakkin wuya ko?
Sai tambayar Abubakar M. Yunus wanda ke cewa malam menene hukuncin abin da ake yi na hada kwan mace da na kwayoyin halittar namiji a sa a na'ura, ya kuma hukuncin dan da aka samar ta wannan hanyar?
To wannan shine ake kira dan tiflul anabib, Larabawa suna ce tiflul umbub, wato dan kwalba. A shari'ance akwai hanyoyi biyu da shari'a ta yadda a yi amfani da su idan mace ba ta haihuwa. Wato mace ba ta haihuwa, makarara ce kuma ana so ta samu ciki, to akwai hanyoyi biyu da buƙatar wannan takan sa a yi amfani da su. Akwai sauran hanyoyin gaba ɗaya wajen guda bakwai da malamai suka ce wanda ba su halatta ba. Hanyoyi biyu da suka halatta shine a ɗauki shi abin da ɗin mani namijin da kwan haihuwa ta na macen a ɗauka a dasa a mahaifarta, wannan ya halatta. Ko a ɗauki kwansa da abin da mani da kwanta a ɗauka a saka a kwalba, daga baya a ɗauka a sa a mahaifarta, wannan duk ya halatta. Ko a ɗauka a dasa a cikin ita mahaifa abin da a cikin kwalba ɗin har ya girma a nan, wannan duk ya halatta. Amma a ɗauko na nata da nashi a sa a mahaifar wata mace daban, wannan haramun ne. Ko a ɗauko nashi da na wata mace a sa a mahaifarta, haramun ne. Ko a ɗauko nata da na wani namiji a sa a mahaifarta ko a mahaifar wata, wannan duk haramun ne, saboda wannan zai kare kirkicewar nasaba. Idan za a rasa to ɗan nawaye na wancan ne mai mahaifar, da a Turai akwai waɗanda har hayan mahaifarsu suke bayarwa, su mata ne waɗanda kawai za su sun ba da hayar mahaifarsu. Idan ana so za ku zo ku ɗau haya a ebo maniyin wannan da kwan haihuwar wannan a dasa a cikin mahaifarsu su haife mutum, shi kina a biya su. Wannan haramun ne a musulunci, bai halatta ba, tunda Allah ta'ala yana cewa in ummahatuhum illa allati waladnahum, waɗanda suka haife su su ne ƴaƴansu, su ne iyayensu kai. Sauraka matar da ta tsuguna ta haifi mutum ita ce uwarsa. Amma a yadda za a zo kuma waɗanda su ce to a yi su kuma ƙwayen haihuwarsu ce kaza kaza, sauraka su ɗansu ne, kaga an samu rikici, kuma ɗan nasu ne ko nata ne. Alƙur'ani dai abinda ya jingina ɗan na ita wadda tsuguna ta haihu ne, ba wai na wadda ta ba da sinadarin haihuwar ba. Sauraka shari'a ba ta yadda da wannan ba. Amma in akwai buƙata mace ba ta haihuwa kuma tana da miji, ɗauko abin da ƙwayar haihuwarsa da nata a haɗa a mahaifarta, a yi mata da shi a mahaifarta, ko bayan an sa a kwalba zuwa wani lokaci kuma a sa a mahaifarta ta yi renon cikin har ta haihu, wannan duk babu komai idan aka duba da cewa buƙata ce ta sa haka, wannan babu laifi. Amma a ɗauko na wani mutum ko ta wata matar ko nasu a sa'a na mahaifa wata mata wannan bai halatta ba.
Sai sakon Maryam Umar da ke cewa mallam ina son bayani game da sallar mace tafin kafarta a bude.
Babu wani abu dan mace ta yi sallah ta ana an ga tafin kafarta. Babu wani nassin da ya nuna cewa a sallah, domin akwai sutura ta mace a wajen sallah, akwai sutura ta mace a cikin sallah. Kamar yadda namiji akwai suturarsa a wajen sallah, akwai suturarsa a cikin sallah. Namiji a cikin sallah ba a yadda ya bude kafadinsa ba, misali zai yi sallah amma kafadinsa a bude. Wannan sallah al'aura ne, amma a wajen sallah ba al'aura ba ne. Idan mutum ya zauna babu komai a kafadinsa, wannan babu komai a namiji ya zauna kafadinsa ba a rufe ba, wannan ba laifi ba a musulunci, bai bude al'aurarsa ba. Amma a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yusallina ahadukum wa laysa ala atiqaihi shay, kada mutum ya sallah babu komai akan kafadinsa, dole sai ya rufe kafadarsa. To haka ita ma mace a wajen sallah dole ne sai ta rufe, sai ta saki kayanta, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummu salama irkhina shibra, su saki tufafinsu daidai da dani daya ma har suna jan kasa, har ita ummu salama take cewa rasulullahi ai za su ja najasa. Annabi ya ce tsahirna ma ba'dahu, in suka ja najasa anan, in suka yi gaba kuma kasar da za su ja mai tsarki sai ta tsarkake su tsaftace wannan najasar. Kaga wannan a wajen sallah, a lokacin da za su fita su yi tafiya a gari, to su yi shiga irin wannan, ko da kan zai jima yana taka, suna taka shi yana jan kasa, wannan haka ake bukatar mace ta yi. Amma a sallah abinda aka ce shi ne ta sa doguwar riga ta sai lullubi, amma ba ce rigar da za ta sa ba sai ta ji a ƙasa, wannan babu, saboda galibi a cikin gida mace ba a cewa ta sa kayan da za su rigar jan ƙasa, wannan idan ta fita ne. Amma a cikin gida tana zaune da kayanta da ta saba yawo da su a cikin gida, doguwar rigar ta tun sallah ta yi za ta rufe kanta ta yi lullubi. Sune dir'in wa khimar da annabi ya faɗa, kuma mace in ta balaga ba za a karɓi sallar ta ba sai ta yi sa doguwar riga da khimar. Amma rufe tafin kafa ta wannan bai zama tilas ba, kuma zai zama cikin ma abin da yake kallafawa rai abin da ba za ta iya ba, saboda in dai za ta sa doguwar riga ta yi sujjada to tilas sai tafin kafa ta ya fito. To a ce ta ma tafin kafa in ya fito a wannan lokacin sallar ta bace, ba a taɓa ganin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da wannan ba, da a ce kuma wannan abun umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam, to da tabbas da a ce wajibi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiru ba sai ya umarni da shi, saboda abu ne mai mata umu bihil balwa, kamar yadda malume suke faɗa, abu ne ko ina dole a same shi, tunda mata suna sa kayan su dogaye a gida suna dawainiya, annabi ce to in za su yi sallah su rufe kansu da doguwar kaya su yi, to da a ce tafin kafar su in ya fito a sallah su ba ta yi ba, to annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ya wannan bayani. Idan ba an yi haka ba to zai zama da yawa mata a lokacinsa sun rika yin sallah ba tare da sun rufe tafin kafa su ba, saboda ka rufe tafin kafa a sallah wannan ba wajibi ba ne.
Sai sakon AA Kamis da ke cewa malam mutum ne ya yi wani aikin alkhairi sai yake yawan tuna shi kuma yana jin daɗi, shin hakan zai shafi ladansa?
Ba wani abu ba, komai daman haka ya kamata ka ji daɗi da aikin alkhairi da kai, kamar yadda in ka yi aikin da ba daidai ba ka rika damuwa kana jin baƙin ciki cewa ka yi abin da ba daidai ba. To shi ma aikin alkhairi idan ka yi kana tuna kana jin daɗi, to haka wannan zai ma sa ka, zai ƙara maka ƙarfin gwiwa ka ci gaba da abin da kake yi, haka wannan ba shi ake kira da yaba.
Sai maman Kausar take cewa dangane da shayarwa da take haramta auratayya, na ji ana cewa sai an shayar sau uku shine yake haramtawa, amma idan sau ɗaya ne ba komai, ya abin yake malam?
Yadda abin yake sau biyar ne, kamar yadda ya zo cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, khamsu rad'atin yuharrimna, yani kana mimma unzila min alqur'ani khamsu rad'atin yuharrimna, kana mimma unzila min alqur'ani ashru rad'atin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi rad'atin فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هكي yake a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, da Aisha take cewa yana daga cikin abin da ake karanta alqur'ani cewa khamsu ashru rad'atin yuharrimna, shayarwa goma su suke haramtawa, sannan aka shafe su da shayarwa biyar. فنسخنا بخمس رضعات سيأك شافي سود شاعر وابير كما النبي صلى الله عليه وسلم يرسو يبدوني أي وفاتي أنا كرنت وانا أشكي القرآن معنا بأشافي شيء وشاعر وقوم شيء تكي هرمتها وسيأك لشك لشاعر يور النبي صلى الله عليه وسلم ناكد أكا ما شافي سود شاعر وقدابير سيزمان ديوا لك تكيسا حبيما وسسان أن شافي با سكتشي قبل كرنت وانا أشكي القرآن سيدا قبائني سكسان شيء an shafi kuma sai aka daina karanta su wannan shine abin da take nufi saboda khamsu rada'at sune abin da ya tabbata a hadisin Aisha kuma shine a'ala abin da zaka dauka akwai hadisin da yake cewa la tuharrimul massatu wala al massatani wato sha daya ko sha biyu ba su haramtawa sai wasu suka ce to ya nuna sha uku kenan za ta in ya sha sau uku zai zama haramu to wannan mafhumul adad malamai suke kira su mafhumul adad da'ifi ne wato a can nassi ne wanda yake karara annabi Aisha ta ce khamsu rada'at shayarwa guda biyar sune abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a matsayin su suke haramtawa wannan karara Aisha ta fada nan kuma hadisin Ibn Mas'ud ko hadisin Imam hadisin Ibn Mas'ud yana maganar shayarwa daya biyu ba za ta haramta ba amma bai magana cewa shayarwa uku za ta haramta ba abinda dai ake nufi adadin wannan ba zai haramta ba Aisha kuma tace sha biyar shi shayarwa guda biyar sune suke haramtawa saboda wannan shine sahihi haka idan yaro ya sha ya koshi sau daya ya kuma sha ya koshi sau biyu ya kuma sha ya koshi sau uku tunda sha din ba wai kawai ya dan tsotsa ba a'a kamar yanda wannan hadisi yazo inma rada'atu min al-maja'a abinda yaro zai sha saboda yana jin yunwa ya sha ya koshi shi yasa hadisi Ibn Mas'ud yake cewa shayarwar da take haramtawa ita ce shayarwar da take ta karfafa kashi ma shaddal azm wa anbatal lahm wanda za ta karfafa kashi ta kuma fitar da ta tsiro da nama to kaga ita ce shayarwar da aka sha aka koshi ba wai kawai tsotsa dai ba haka in ya sha ya koshi sau daya ya kuma sha ya koshi sau biyu ya kuma sha ya koshi sau uku sau hudu sau biyar to shikenan wannan shine yake haramtawa
to sai tambayar da take cewa wadanne ayoyi ne suka sauka akan nana Aisha radiyallahu anha
tana nufin hadisatul ifki lokacin da aka yi mata kage aka yi mata kazafi ayoyin da suka sauka su ne ayoyin da suke cikin suratul nur aya daga aya ta 11 zuwa aya ta 26 ayoyi 16 innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun 'azim to har zuwa inda Allah ta'ala yake cewa al khabisatu lil khabisin wa والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يتشئات أشيرا نبقي تدور أن آيون سني ولن ألا تعالى سوكر دو من كبتدنا أنا آئشا دوينكي تلقى أبن دعك ذريجي تدشيكو أكجي في تلشي نكايجي نكذا في نكريا آيون كما سنعتك سورة النور
سيسا قوان سليم تاروني وانيكي تشوا ما لن وانيني مسيلمة الكذاب
مسيلمة wani ne daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabci cewa su ma annabawa ne bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin kabilar Banu Hanifa wanda sun zo sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya a shi da jama'arsa duk da cewa shi ya tsaya cikin dabbobinsu ya ki zuwa ya karaso inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki da cewa wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da za su yi da'awar annabci bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki wannan tun kafin ma ya bar duniya kuma tun da kafin ya bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga take-taken sa to shine da ya koma cikin mutanen sa ya rika da'awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa Qurayshawa kawai zuwa Mudar shi kuma an aiko shi zuwa ga kabilar sa saboda haka shi a bangaren sa annabi ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a can bangaren sa annabi ne saboda haka kowa Allah ta'ala ya bashi aikin sa annabi yayi nashi shi ma yanzu zai yi nashi to ya rika abubuwa daban-daban na barna da irin cewa ya rage wa mutanen su adadin salloli, ya yafe musu sallar sallar zahar da la'asar, ya yafe musu sallar wacece, ya yafe musu kaza kaza da sauransu. To wannan shi ne musailamatul kaza. Kuma lokacin sayyidina Abubakar al'amarin sa ya fara burunkasa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, mutanen sa wasu suka yi da suka bi shi, wasu ba su bi shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar cikin waɗanda ya yaka hadda shi wannan musailamatul kazzab din, da musulmi ta ji ta yake shi, shi da mutanensa da suka goyi bayan shi, wanda anan da yawa daga cikin sahabbai wasu sun yi shahada wajen yakarsa. Kuma shi ma daga ƙarshe Wahshi wanda ya kashe sayyidina Hamza a yakin Uhud, da ya ga an zo wannan yakin bayan ya riga ya musulunta, domin ya musulunta tun lokacin annabi yana da rai. To ya koma gida, al'amarin yana damun shi cewa shi ne ya sanadiyar mutuwar Hamza ibn Abdul Muttalib. To sai ga shi an bayyana za a fita yakar Musailama da shi da jama'arsa. Sai ce to shi kuwa yadda ya zama sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikin manyan bayin Allah na ƙwarai shi ne Hamza ibn Abdul Muttalib, to zai zama kuma shi ne zai sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa ƙarya a duniya, shi ne Musailamatul Kazzab. Saboda haka ya fita, abinda kawai yake fata shi ne ya samu damar kashe shi, kuma ya yi nasara ya kashe shi. Ya kashe mafi ɗaya daga cikin mafi soyuwa a gurin Allah, kuma ya kashe ɗaya daga cikin maƙiya, mafi zama maƙiya ga Allah Ta'ala, shi ne Musailama Al-Kazzab.
To sai tambayar da ke cewa malam, me ake nufi ne da shubha?
To shubha duk abinda baka san hukuncinsa ba, halal ne ko haram, shi ne shubha a gurinka. In aka ce shubha, ba wai abu ne wanda yake shubha a gurin kowa ba. Zai iya zama abu shubha a gurinka, amma a gurin wani ba shubha ba ne. Zai iya zama abu shubha a gurin wani, amma a gurinka ba shubha ba ne. Shubha duk abinda baka iya tantancewa ba, halal ne ko haram ne. Zai iya zama halal, zai iya zama haram. To wannan shi ne shubha. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Haramun halal a bayyane take, haram ma a bayyane yake. A tsakankaninsu akwai abubuwa masu rikitarwa wanda da yawa mutane ba su san su ba. Kaga bai ce kowa bai san su ba, sai ya ce da yawa. Ashe akwai waɗanda suka sani, amma yawancin mutane ba su san hukuncin ba. To wanda duk bai iya shiga cikin waɗanda ba su sani ba, to wannan abin sunan shubha a gurinsa. Da zarar ya san hukuncin abin halal ne, to ya fita daga shubha. Ko ya san hukuncin abin haramun ne, to ya tashi daga shubha, ya koma zuwa ga hukuncinsa, halal ko haram. To wannan ita ce ake cewa shubha. To duk abinda baka san hukuncin Allah akan sa ba, harkar ciniki ce, mu'amala ce, harkar abinci ne, ko menene kake tantama halal ko haram, to abinda ya fi kamata gare ka ko ya wajaba gare ka shine ka bar abin, domin gudun ka fada cikin haramun baka sani ba. Shi yasa ƙarshen hadisin ko cikin hadisin ya zo da cewa فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرأى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. يكي جوا وانا دوكي كوتي وشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. تو ياكو أتدى الدين سياكو أتدى متنشنسا دومين بزي جي فاتا چكين أبين دا الله يحرم تابا بيساني با. To duk abin da baka san hukuncinsa ba, to kauce masa. Don ka kauce masa, anan ne zaka samu kubutar da addininka da mutuncinka. Amma wanda yake aukawa cikin shubha, to kamar zai iya wannan ya zai auka cikin haramun, kamar mutumin da yake kiwo ne dab da shinge, da aka shinge aka ce ba a san ba a yadda ai kiwo a cikin su ba. To ka zo da dabbobinka ka sa suke kiwo a jikin shinge, to akwai yiwuwar wata rana ka fada cikin shingen. Saboda haka ita shubha wani abu ne da baka san hukuncinsa ba. Ko malami wanda zai gamu da wata matsalar da bai san hukuncinta ba, sunanta shubha a gurinsa. Ranar da ya gano hukuncin wannan abu, ga yadda yake halal ne ko haramun ne, to wannan ya tashi daga shubha, kuma ya koma al-halalu bayyinun ko al-haramu bayyinun.
Sai sako na gaba da cewa malam, ma'anar sunan insaf.
Insaf da larabci yana nufin adalci, wato adalci, kowane abu kowane kowa ka bashi haƙƙinsa, shi ne abin da yake nufi. Galibi suna ne wannan na zamani da Laraba suke sa wa mata, ce mata insaf, wato ita adalci ce.
Sai sakon Nuratu wadda take cewa shin ya halatta mata kamar biyu zuwa sama su yi sallah tare?
Babu abinda zai hana mace, mata suna iya yin jam'i a tsakaninsu, illa iyaka dai za ta tsaya ita limamu din a tsakiyarsu, ba wai gabansu za ta shige ba kamar yadda ake yi na maza, ita za ta zama a tsakiya.
Washin wane ne Abu Abdullah Hakim An-Naisaburi daga Saddiku?
Al-Hakim An-Naisaburi Abu Abdullah, sunan shi Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bayyi, Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bayyi Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi da aka yi a cikin karni na karni na 4 zuwa farkon karni na 5, domin ya rasu hijirar Annabi tana 405. Kaga kusan farkon karni na 5 ya rasu. Ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda suka yi wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima, suka yi rubuce-rubuce akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mazajen da suke ruwaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihi. Littafin da ya shahara da shi shine littafin Al-Mustadrak. Naisabur sunan gari ne. Naisabur inda ake ce masa Naisaburi, Naisabur sunan gari ne inda aka haifi Imam Muslim a cikin kasashen jamhuriyar din nan na tsohuwar tarayyar Soviet a da. To Naisabur din shine garinsu, to haka gari ɗaya ya fito da shi da Imam Muslim mai littafin Sahih Muslim. Littafin da ya shahara da shi shine littafin Al-Mustadrak ala Sahihaini. Yana da wani littafi da ya rubuta domin ya tattara hadisai waɗanda suka inganta kamar yadda hadisan Bukhari da Muslim suka inganta, wato kamar a lokacinsa, kamar yadda yake faɗa a gabatarwa littafin, yake cewa zindiƙai su ne waɗanda suke ɓoye kafirci a zuciyarsu amma suna bayyana musulunci a bakinsu, wanda aka fi sani da munafukai. Sun kasance suna yayata jita-jitar cewa in banda hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim babu wani hadisi ingantacce, cewa duk hadisi bai inganta ba sai wanda Bukhari da Muslim kaɗai suka rawaito. To domin ya kawar da wannan jita-jitar da suke yadawa, shine ya tattara littafin sa Al-Mustadrak, ya cewa akwai hadisai da suka inganta wanda kuma Bukhari da Muslim ba su rawaito su ba, wasu ma suna daidai da sharadin Bukhari da Muslim din, so su biyu ko ɗaya daga cikinsu. To ya tara wannan littafi, yana cikin aikin tattara shi ne, ya gama tara shi kuma ya dawo yana tacewa, yana rereye shi kamar yadda al'adar malamai ta gudana, cewa in sun yi littafi sukan bi littafin da bita da rereya da tacewa, suna ƙara gyarawa su cire wannan abu da suke ganin da a gurinsu ya inganta daga ba su gane bai inganta ba su cire shi. To yana cikin wannan aiki ya yi sifili na farko, Allah ya karɓi rayuwarsa bai ƙarasa ba, saboda haka ya kasance a sifili na biyu, na uku, na huɗu, a daman kuma sifilinsa huɗu littafin. Akwai hadisai da yawa waɗanda ya kira wasu ingantattu amma kuma malamai daga baya da suka zo suka duba suka ga cewa ba su kai matsayin a inganta su ba, suka cire su daga cikin hadisai ingantattu. Shi kuma uzurinsa shi ne a lokacin ya fara bita bai gama bitar littafin ba, ya yi mujalladi na farko, shi yasa galibi a cikin sifili na farko ake da ƙarancin waɗannan hadisai marasa inganci. Bai gama ba, Allah ta'ala ya karɓi ransa, sai ya kasance a sifili na biyu zuwa ƙarshe na hudu. Akwai da yawa waɗanda watakila da ya zo shi karan kansa a cikin bita zai cire su. To shine wannan Al-Hakim da ake faɗa a ce Hakim ya ruwaito a cikin littafinsa, shine Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi.
Kisa sakon da ke cewa malam ya matsayin tare hanya da wasu ke yayin da za su yi sallah a kasuwa, daga Aminu Bakano.
To asali shine inda za a yi sallah ya zama na guri ne wanda za a yi sallah ba tare da an cutar da wani ba, wanda zai zo wucewa, a samu isasshen guri wanda mutum zai yi sallah ma a cikin nutsuwa, ba yana sallah yana tunanin cewa yanzu fa ana nan ana jiran ya gama sallan nan saboda za a wuce ba, shi ma kuma bai wucewa ba tare da an takura masa ko an shiga haƙƙinsa ba. Wannan shine asali, shi ya kamata indai ba wata larura ce da za ta gittu ba, ta yadda masallata za su yawa har ta kai sun rufe hanya, kamata ya yi sallah ba tare da an rufe hanya ba, saboda ita hanya haƙƙi ne na kowa da kowa, wanda watakila a cikin masu haƙƙin nan akwai wanda ba lalle ya zama na sallata waje ba kansa ba, ko kuma a lokacin ba ta zama wajibi a kansa ba, kamar macen da za su zo wucewa ko tana jini tana haila, kagan sallah ba ta zama wajibi a kanta ba, ko wanda ya zo wucewa shi ya riga ya yi sallar dama, shi ma sallah ba su zama ko matafiyi ne wanda ba tilas ya shiga jami'i ba, wataƙila ma ya yi sallar sa shi tuntuni ya hada sallolin sa biyu kafin ya shigo kasuwa, kaga shi ma sallar ko kuma amara lafiya ne yana kokarin ya kai kansa asibiti ko wani abu irin wannan, ko kuma wani wanda wataƙila ba musulmi bane ma tunda kasuwa ce kowa da kowa zai shigo. To duk waɗannan suna da haƙƙi akan hanya, saboda kaga ashe ba daidai bane a tare hanyar a hana su wucewa in dai ba wani abu ne wanda ba yadda za a yi, ya zama da ba yadda za a yi to sai a yi tunanin kuma da za a samu mafita, amma ba wai ita zama a haka ba. Galibi mu mutane wani lokaci su da gangan ma ake tare hanyar, wani lokaci ma sai ka ga ba dalilin tare hanyar, akwai isassun guri, amma waɗanda suke zuwa sallah sai ga ai in dai an kabarta sallah liman ya shiga sallah kawai shi ko ina ma zai iya tsayawa yi sallah, to wannan ba daidai bane. Sai a yi kokari a ga cewa an kula da haƙƙin wasu, sallar ka ba ita ce za ta halatta maka ka shiga haƙƙin wani ba, wannan sallar tsakaninka da Ubangijinka, kuma shi Ubangijin nan shi ne ya nemi cewa ka kiyaye haƙƙoƙin mutane.
Sai na ce malam, wani aski ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi domin mai koyi?
To Annabi ba aski yake yi ba, Annabi ba ce baka Annabi yana aski, yana aski in ya je umara ko ya je hajji, wannan yana aski in ya bayar da kansa za a aske masa, yakan bayar da bangaren dama sannan ya bayar da bangaren hagu, wannan yana yi. Amma a gida Annabi sallallahu alaihi wasallam gashin sa da yake ba aski yake yi ba, shi yasa malamai suka yi magana akan cewa shi aski yin talliya haka kwalkwabo wannan ba wai shi ibada bace sai a lokacin hajji ko umara, anan ne take ibada, amma a gida zaman gida ba ibada bace, sai dai kawai dai in mutum yana da gashi ba zai iya kula da gashin sa ba, to gare ya rage ko da sai yayi, ba wai haramun bane yin askin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga wani yaro an yi masa aski, an aske wani bangare an bar wani bangare, yace ihluqu da'uhu kullahu aw ihluquhu kullahu, ko dai ku aske masa gaba daya ko ku bar masa gashin sa gaba daya, to da yace ku aske gaba daya ya nuna kenan ana iya askewa, aske shi gaba daya, saboda haka za a iya aske gashin idan akwai bukatar yin haka, amma ba wai sunna bace cewa dole sai ka aske gashin ka, sunna shine ka kula da gashin ka, ka kula da shi kada ka bar shi girgiza tsa haka bakin gani, wannan ba ya dacewa.
To alhamdulillah wala na saka da alkari masu aro duka a nan muka karshen shirin namu na wannan rana ta Lahadi, sai kuma ku kasance da mu a ranakun Talata da Alhamis da misalin karfe 2 na rana domin jin mimitawar waɗannan shirye-shirye da aka saurara a jiya da kuma yau. Amma kafin sanan dai kada ku manta za ku yi aiko da sakon tambayan ku kuma akan lambobin waya 0805544413, ko kuma 0701778442, ko kuma akan 0707640455. Haka zalika za ku yi aiko a cikin adireshin mu na yanar sadarwa ta internet, na email akan fatoyarhama@yahoo.com, ko kuma ta shafin mu na Facebook a shafin fatoyarhama. A madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon Rahma Foundation al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zango na FM, da kuma shi malami wanda ya samu damar amsa tambayoyinku a Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Sai Bashir Darsun Gaggon da ya tattara mana sautin akan na'ura. Ana sai Darsasan nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.